Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne yanzu nake gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu ka tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niya dukkan sazangon FM. A Ghana kuma za ku iya jin shirin nan ta tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tasha a duk lokacin da kuke bukata ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu karfe 7 na safe ne a gogon Ghana 8 na safe a Najeriya kamaru da Chad da kuma Nijar sahabo Imam Aliyu ne tare da Ladan Ibrahim Ayyar da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri ba labaran duniya zamu kawo muku rahoto kan Ghana wanda director muryar Amurka Amanda Bennett tayi da wasu masu sauraro a birnin Abuja sannan mu gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba za ku ji ne rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Ghana a mako da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. An harbe mutane biyu a babban birnin Zimbabwe a jiya Laraba. Wannan ko ya faru ne lokacin da jami'an tsaro suka yi arangama da masu zanga-zanga waɗanda ake buƙatar a gaggauta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar. Biyo baya wannan fadin ne rundunar 'yan sandan ƙasar ta buƙaci gudunmuwar soja da su taimaka domin a samar da zaman lafiya a Harare fadar gwamnatin ƙasar. Yayin da 'yan ƙasar ke dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa daga ranar Litinin da ta gabata wanda shine irinsa na farko a cikin shekaru 38 da aka gudanar. Ba tare da sunan tsohon shugaban kasar ba Robert Mugabe a takardar jefa kuri'a. Wannan tsaikon ne yasa 'yan adawa ke cewa shugabansu Nelson Kamisa shine yayi galaba akan shugaba Emmerson Mnangagwa. Tsohon Prime Minister kasar Habasha Hailemariam Desalegn shine ya jagoranci tawagar kungiyar tarayyar Afirka wadda ta sa ido a zaben ga kuma sa ido a zaben. Desalegn ya ce sun buƙaci hukumar zaben kasar da ta kokarta ta ga cewa ta samar da sakamakon sauran abin da ake jira kan lokaci. Kamar yadda dokan kasar ta shimfiɗa haka kuma suna kira ga masu ruwa da tsaki a wannan zaben musamman ma shugabannin jami'an siyasa da magoya bayan su da su gaba da nuna halin dattaku da kaurace wa duk wani abu da ka iya kawo wa tsarin cikas ko kuma koma baya ga zaman lafiyan kasar. Shugaba Mnangagwa wanda jami'ar sa ta zanu PF ke kan gaba a sakamakon da aka riga aka fidda ya buƙaci jama'ar ƙasar da zauna lafiya da junansu kuma ya faɗi haka ne a shafinsa na Twitter. A yayin da aka fara wani taron zaman lafiya a ƙasar Uganda, shugabannin ƙasashen gabashin Afirka sun bayyana cewa suna buƙatar samar da wata sabuwar hanyar samun zaman lafiya da cigaba mai ɗorewa a ƙasashensu a yunkurinsu na ganin sun yaƙi ayyukan aisha rashin zaman lafiya da talauci. Jakada Fred Ngoga Getarese wanda ke jagorantar sashen daƙilar rikici da gabatar da kashedi na kwamitin ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ya ce ya lura ƙungiyoyin 'yan ta'adda irinsu Al-Shabaab na ƙasar Somalia har sun fi wasu gwamnatocin Afirka tsari. Ya ce ƙasashen na Afirka ba su da haɗin kai. Ya ce shin ko kun san kowane irin tsawon lokaci yake ɗauka domin samar da 'yan ƙunar baƙin wake? Wannan yana ɗauka aƙalla watanni 6-7. Haka kuma ko kun san wani lokaci yake ɗauka domin a samar da ma'aikacin gwamnati a Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma ƙungiyar tarayyar Afirka? To wannan yana ɗaukan kusan watanni 19. Don haka me wannan ke nunawa? Wannan yana nufi kenan masu aikata ayyukan anshama sun fi tsari fiye da mu. Waɗannan su ne kalaman Jakada Getarese. Sakataren yaɗa labarai na fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce ko kusa shugaban Amurka Donald Trump baya kawo cikas ko kaɗan ga hukumar binciken manyan laifuka na Amurka a kan ƙasar Rasha na game da katsalandan inda ake tuhumar ta yi a zaben shugaban ƙasa a shekarar 2016 wanda ya kawo shugaban ƙasa kan karagar mulki. Maimako ma yana faɗa ne da wannan. Sanders tana magana ne da manema labarai a jiya Laraba bayan da shugaba Trump ya bayyana buƙatar kawo ƙarshen wannan bincike na musamman. Trump dai ya ce binciken da Robert Mueller ya kwashe watanni 14 yana yi a kan alaƙar Rasha da kwamitin yaƙin neman zaɓensa wani al'amari ne mara kyawo. Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ya kamata Attorney General na ƙasa Jeff Sessions wanda yake shine alhakin kula da dokokin ƙasa ke hannunsa ya dakatar da wannan bitar ƙullin hakana kafin ya ci gaba da zubar da martaban kasar ta su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan binnin Washington DC wani bincike da aka gudanar ya nuna roba na taimakawa kwarai da gaske wajen dumaman yanayi masana ilimin kimiyya masu rubutu a mujallar nan mai suna Plus One sun faɗa jiya Laraba cewa leda na fitar da tururi musamman lokacin da hasken rana ya buge shi masana sun gudanar da binciken su ne ta hanyar gwaji a kullum akan abubuwan da ke nasaba da roba da ake zubawa ake zuwa a ruwa ko kuma leda da ake sa kayayyakin da aka yi cefa ne kamar yadda babban jami'in gudanar da bincike David Carl na jami'ar Hawaii yake cewa roba na a matsayin abinda ke da illa ga gilashi wanda ke sa ran yana ƙara dumaman yanayi
labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC madalla cikin wasu ayyuka da ta yi gabanin tabaro Najeriya jiya Laraba director muryar Amurka Amanda Bennett ta gana da wasu masu sauraro ga rahoton yadda ta kaya a zaurin kamar yadda Nasiru Adamu Likaya ya aika mana
one day we wish BOA Hausa will invite us to come to Washington DC to participate in their anniversary and possibly to visit White House if there is a
mu mamuriyar Amurka ta gayyace mu lokacin wasu taruka mu shiga Washington har ma mu ziyarci fadar White House inji kakakin kungiyar mabutan kafafen labaru a ganawa da masu sauraron muryar Amurka da shugaban rediyon Amanda Bennett a Abuja
number 6
to become president of the United States
ba ga shugabar kungiyar na kangarewar yara Halima Baba Ahmad da ta buƙaci muryar Amurka ta kullo da shirin bunƙasa ilimin mata zalla yar siyasa Zainab Bununu tana cikin masu sauraron
idan aka ce an ware wani sana'a wanda mata ba za su yi shi ba mu cutuwa ne a gare mu
gara ayoyi ko bayanan wasu daga masu sauraron
sunana Hassan Abdullahi muna roƙon alfarma ga wannan gidan radio akai muryar mu ta shiga ciki kungiyoyin mu muna so a ce sun shiga cikin duniya
sunana Adamu Ibrahim Yanya. Gwaron kare da alhamdulillah wallahi I very happy. Na ji dadin wannan abin da ya faru yau kuma muna fata Allah ya maimaita mana irin wadannan abubuwa.
Sunana Anas Sani Kafinta daga daidai Abuja. Kullun sai mun saurari BOA dan haka mun ji dadi sosai da wannan zuwan nata. Allah ya mai da ita gida lafiya.
Sunan Sambo Jibril Sambo Jada. Wannan ko shi yake nuna cewa lalle akwai damkon zumunci tsakanin Najeriya da Amerika.
Sunana Ya'u Yakubu Yobe. Kamar yadda ta iyo tattakin nan muka zayyano mata jaddawalin koken mu to da fatan za ta amsa su kuma za su samu karbuwa. Musamman kan kiran da muka yi mata wasu daga cikin ƴan kungiyar nan wannan gida ta dauki dawainiyar zuwan su America su je su gane wa idan su yadda ake aiwatar da ayyuka a cikin wannan gida
ku sunana Aminu Mai Alayyahu daga kasuwar Maraba mun zo wurin wannan tarban wannan babban bakwa da tazo bungiji Allah ya mai da ita gida lafiya
inda mu Hawwa Abubakar daga Masaka Emilodar su du radio VOA Hausa ina ma mutanen VOA Hausa barka
sunana Buhari Yunus Kunre shugaban ruko na kungiyar ma'abota kafafa yaɗa labarai da cigaban kasa
wannan gidan radio yayi kokari wurin ganin cewa an samu wayansu bayanai wayanda suka karfafa gwiwa irin na yadda wayansu jami'an sojoji ba a biyan haƙƙin su dinnan kaga wannan gidan radio yayi fira da su ya gaya wa duniya wannan ya taimaka sosai
Amanda Benedict ta nuna farin ciki ga ziyarar da ya ba wa samun mutum miliyan 20 da ke sauraron sashin Hausa kadai tun farko ta ziyarci gidan talabijin na NTA don karfafa dangantaka da taimakon muryar Amurka inji babban director NTA Yakubu Muhammad za a iya yaki da kalubalen labarun ƙarya
ko cikin daji ka tafi za ka samu Fulani suna kiwo za ka samu manoma suna noman su amma da rayuwar su ba tashin da suke ji fiye da tashin wasu Amurka
gamanin barin ta Najeriya Benet ta gana da kamfanin Pinnacle da hukumar kula da radio da talabijin ta Najeriya NBC ta ba wa aikin sanya gidajen talabijin kan kurtun na'urar zamani Nasiru Adamu Likaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Sashi Hausa na BOA, wasu yin ya zarce yin bayo.
a gaida Nasiru za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba kamar nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe. Babu mu ne masu aro ku gyara zama yanzu kuma ga Usman Ahmed Kabara da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zamkatawa
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmed Kabara zan gabatar tare da taimakon
Ibrahim Jermai.
Wallahi Ibrahim barka da warhaka.
To barka malam.
Ka san kai kai dadi na da kai digital ne. Indai labaran kimiya da fasaha nan ne sai dai a hankali.
A ka san duniyar ci inda ta dosa ke na yanzu.
Gaskiya ne wannan. To kafin amma mu je ga dan gutsara mana wai menene kake tafa da shi kafin mu je wani rahoto mu dawo.
Wato malam Usman wasu matasa ne. Yan kasar Pakistan.
Eh
suka kirkiro ta kujerar guragu.
Mhm.
Mai sarrafa kanta. Magana kawai zakai mata.
Eh.
Malam Usman.
Karkashin ya dadin.
To.
Mai sauraro bari mu bi Tamar Abari daga Jamhuriyar Niger mu ji wani rahoto da take dauke da shi.
Ranar 31 ga watan Yuli na kowace shekara ake bikin ranar nakasar suna Niger. A bana jihar da magaranci aka shirya za ta karbi wannan biki. Wannan kuma shine karo na 26. Sai dai kash sallar bata samu gudana ba kamar yadda Bunu Mamman magatakarda na kungiyar nakasar suna jihar da magaran ya shaida.
Bisa tallahi na kudi ne. Amma ayi ba kurin ba zamu yi ba daga yau kuma ba wai nan zandar ba. Bari in za a yi a wani jiri in kudi bai shiga ba hannun committee na jaha wanda zai tsari tsari ba za mu yi shi ba kuma ba za mu shirya gwamnatin Niger ta sawa kundi na nakasassu na hakkin nakasassu hannu me muke gani yanzu uwan nakasassun ita ta take mana hakkin mu na article na 5 na convention relative au droit des personnes handicapées légalité et la non discrimination to abin sai za mu nuna mata mu ma bai mu je dadi ba ita ce uwal al'umma ita ya kamata ta kare hakkin ba ta take mana hakki ba
kowace hujja hukumomin suka bada na rashin faruwar wannan sallah
eh a hujja mu an kwatanta mana kamar takardun da muka yi kamar wanda na tallahin da za a yi ba a yi shi daidai ba tun yau wata hudu takardun suke hanninki biki san ba babu daidai sai a yanzu a 29 da wata kike takardu ba daidai bane
Ahmadu Umaru shugaban kungiyar nakasassu na kasa kiraye ga nakasassu da su zage dantsi Madam Muhammadu Habiba ita ce mataimakiyar director ta hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar Damagaran ta bayyana dalilin rashin faruwar wannan sallah na nakasassu
to abin da yasa ba a yi sallan nan an yi jira da kahin su kare wannan ya wace a wacen aka ce za a samu kuɗi ba a samu ba to ana cikin haka nan har ƙarshen 11 kuɗi ba su samu ba dazu wannan baki suka tattara suka tahiyar su
an san da ita wannan sallah kenan da tuntuni ne za a tanadi kuɗi kuma ba a yi shi ba ba ku ganin kamar hukunto ya musu hakin su
lalle an tawaye musu hakin su da sun yi kuka da haka nan to ara kokin kudi kuma sai a hankali
to muna godiya Tamar sai mu ce bari yanzu mu jiyo mu dawo wurin Malam Ibrahim Malam Ibrahim kace dazu kafin mu je ga rahoto wata kujera me sarrafa kanta kaman aljana
to wato Usman ka san da shike kasashen Pakistan su ma irin kasashe irin su Pakistan ba su a baya ba wajen kimiyya da fasaha to wato ina irin daliban jami'a ka san akwai irin wanda in sun kusa kammala karatu
eh
sukan dai wasu abubuwa haka
kaman project haka
to wannan daliban wata jami'a ne dake ainihin kasar Pakistan suka hadu suka kike wata kujera ta gurago wato idan bari in baka misali kamar irin kujerar da zaka ga kujera guna hawa ta anan Amerika
mai
batirin nan wanda zaka suna
tana da wata su charge wata batir wani ana charge ta
yauwa kuma suna sarrafa ta da hannu
misali
suna so su kwana hagu da mahu
sai su mata sai tai
yauwa to wannan Al Usman ba da hannu za a zaka
matsa ba
a'a da baki ne
to fa hai duniya ina zaki da mu
to ka dai gani Usman wato abun nan din shi ainihin mai bukata na musamman in ya hau kujere ya zauna akwai irin abin da zai saga la'awu a kunnan shi kaman yawwa
kaman ya fis kaman yanzu wannan da muka sasa abun buki tunji magana din
yawwa eh to akwai da zaka iya makalawa a kunne kuma zaka zai iya makalawa a jikin riga
to
yadda iya magana
za ta ji
yan dan ainihin shi bututun daukar magana kenan bai dauki ainihin muryar sai ya aika kujerar ita kuma kujerar nan tana da ainihin wani kaman shi sensu haka ba sai inda zan kira shi ba
kaman wani manganadisi ne da zai dauki abu ya lika abu
yawa to shine zai sarrafa ainihin ya fassara maganar da ainihin wannan mai bukata na musamman dake zaune kan kujerar yayi ya gaya ma kujerar ga ainihin
abin da yake kuma wannan magana kaga gaba daya a cikin yan daƙiƙoƙi ne kila ko daƙiƙa daya
yan daƙiƙa daya ma
tunda za ta kana faɗa ta yi
eh kana so ta ƙara sauri ne ga yana so ta rage sauri ne
dan ruga dan ruga dan ruga
yauwa tai da mana ta hagu ne
dan yi kwana
ta rage tsayi ne misali ta yi bisa kuma ta ƙara
bisa kila zazo zan hau irin dan tudin hanya din
nan
sai dan bude sama
ko kuma ya gaje yana karkashin wata inuwa yana so ya kwanta ta bude
sai ta miƙe da shi sai miƙe yin bacci
to kaji
ha to amma ya za a yi ka san wani lokaci yanayin rayuwa kuma ka ce a Pakistan ne ko
Pakistan ne wato abinda ma ke faruwa yanzu haka kamfanoni daga kasar Japan da Jamus sun mikawa waɗannan matasa kokon bara sanar cewar suna so su sai wannan fasaha daga hannunsu
kaga kirkira za ta ja musu arziki
ka san eh haka ne kuma amma ka san matsalar ne mallam wato irin kasashe irin waɗannan wanda irin ba su cika karfin tattalin arziki ba akwai hazukan matasa
amma ba karfin tallafawa
to ka digini yanzu irin wannan kasar Japan ko Jamus da sun sai wannan fasaha shikenan
magana ta kare yanzu za su fita duniya
ka ba su watanni
wata biyu uku sai ga ta cika duniya sun bude shago ne kamfani yaya suka yi abin ne
eh wato sun fara gwajin wannan kujera kuma ta aiki da haka sun yi wasu yanzu haka a kasa har sun fara sai da su kwatan kwacin $180 sai
eh kaman 288 haka a ce ne kawai 280
to kaji to kaga kaman misali anan
na naira
eh in anan Amurka ne $180 to amma in ka ainihin ka canza kudin zuwa naira tunan ne zaka
ji shine a 280 da wani abu zai waka
kaiku ba kowa zai iya
gaskiya ko da cewa kai naira 150 ko 100 ai kaga akwai matsala
yauwa
eh
da shike ka san yadda kamfanonin suke tafiyar da harkokin kasuwancin su misali ai ba kasa dai za su yi da mu
ba kasa dai
kuma ainihin za su take da su ya daga wuri kaza zo da zamani so suke kamar yadda China suke yi ne
eh su yi abu a
banza ga baki eh duniya ga baki dai
su ku tafi ku sai kowa
eh idan sun sai wannan fasaha a misali a ce miliyan 10 suka zo suka gyara suka sarrafa suka ƙara wani abu nasu suka rage wasu abubuwan nasu suka sarrafa suka yi komai da komai tashin farko suka fashi waɗannan kujeru suka fitar da su
shikenan kila an fita
kaga za su mai da kuɗin su
eh kuma daga nan duk sanda za a ci gaba da gurza su sai su ta sauki kila sai su ta da sauƙaƙa
sannan kuma ka tana akwai masu sa hannun jari da sauransu
kila daga $800 kila sai kaji ana cewa $200 ce da
250 yawa har musamman ma idan za su kai kasashen
Afirka za su sun san akwai ba halin kamar yadda ka sani yawa duniya suke wasu
yawa kuma abu ne za a yi da yawa ba wai guda biyu ko uku ko hudu a'a da yawa za a yi ba wai sai lallai kaga dadin irin waɗannan kasashen
to sosai kuwa
za a gwada hali kai zai
to yanzu misali kamar misali kaga su matasan mu a Najeriya zaka ga suna da irin wannan kirkire-kirkiren to kamar wata hikima kila ake bi wurin sai da wannan fasahar har a san da ita tun za a ci to daga ina saka yaya za a ci tallata ma abin kaga kamar yanzu a labarin taskan mu na BOA da aka taba yi akwai wani wanda yayi makunnun lantarki din nan zai inda zai dinga alamta cewa ana sallama da kurma da yake cikin daki in a wata kasan ne sai kaga irin wannan sai da wasu sun siya irin wannan fasahar an ƙara bunƙasa ta
abin da ke faruwa shine kaga kamar kasashen mu na Afrika rashin sanin hanyoyin da ya kamata a bi domin a sanar da duniya ta sani cewa ga wani yake kirkire kakkar yanzu zaka iya samun akwai matasa da yawa a ƙauyeku suke da fasaha ta yin abubuwa iri-iri
sosai kuwa
amma saboda rashin sanin hanya ko kuma wanda zai taimaka musu har duniya ta labari ta san cewa
ina ga ya kamata su mu ba su shawara su dinga amfani da irin wannan
kaga hanya mafi sauki da matashi
zai tallata
za su iya tallata ainihin kansu misali in sun yi wani
abu
da su a gani ita ce wannan misali ka kamar misali a ko Facebook ko dake Facebook ma lokacin yana dan
tangardan nauyin data da waye
kuma ma shi yana dan takaici amma kamar misali irin su Twitter haka din nan kana rubutawa ka aika yanzu nan
bare ka dan sa irin dan hashtag nan da ake sa aiwa a banza ake sa shi ba dama misali kamar yanda da suka yace kujerar guragu mai jin magana sai ka sa hashtag kujerar guragu to duk wani wanda inda kujerar guragu take wani ya taba rubuta hashtag kujerar guragu to sai hoton ya fada wurin so mutai shi gina duba kujerar guragu zai ga
wannan kare ne gaskiya
mun gode sosai mutanen dandali
haka ne ya kamata masu sauraro su rika ziyartar shafin dandalin
eh gaskiya ne
akwai labaran
da fasaha sosai wannan haka yake to mun gode sosai Malam Ibrahim yanzu kan masu sauraro duka dole mu tattara ina mu dama an ce laifin dadi karewa yanzu kan a madadin
Ibrahim Jarmai
da kuma Tamar Abare da muka ji rahoton ta Julie Lazarus Crossham ita ke hada mana sauti Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa mu zama lafiya
nakata ba za ta zamka tawa ba
to a gaida malamai sashen Hausa na Murya Amurka ke kuke sauraro a daidai wannan lokaci karfe 3 da minti kusan 22 na dare yanzu kuma ga Ridwan Abbas yayin nazarin irin rahotanni da wasu jaridun Ghana suka yi a mako
zamu so mu sharhin jaridun na yau ne da jaridar Ghanaian Observer wanda babban labarin ta yau shine kotun koli ta takafa ta yi fatali da karar da aka kai gangane da nadin da aka yi wa sabon maga kujerar hukumar zaben kasar Ghana Jane Mensah sai kuma wannan labarin na an karrama Nana Akufo-Addo dangane da farfado da tashar jiragen ruwan kasar Ghana The Daily Searchlight ha ita ma wannan labarin ne na fatali da kotun koli ta yi da karar da aka yi dangane da maga kujerar hukumar zaben kasar Ghana da aka nada sai kuma wannan labarin mambobin majalisa na jam'iyyar NDC 94 sun nuna amincewar su da John Mahamam ya tsayawa jam'iyyar a zaben shekarar 2020 sai dai Bipoba Nabu ya faɗa cewar an yaudare su ne suka nuna amincewar su ga Mahamam Daily Guide an yaudari mambobin majalisa suka nuna amincewar su ga Jan Mahamam ita kuwa jaridar da Informer babban labarin ta shine Akufo-Addo ya sanya kafar wando daya da ministoci waɗanda burin su na zama shugaban kasa ki ragargaza kokarin gwamnati sai kuma wannan labarin a cikin Informer din bako yayi kace-kace da ministar kudi dangane da bude bakin sa wagaga dangane da sabon tsarin ilimi na kasan nan The Event Newspaper karin matsaloli wa Sir John da kuma wuntuni yayin da wata kungiya da ake cewa Forest Watch Ghana ke kira da ayi bincike dangane da zargin da ake na galamsi masu ɗiban ma'adinai ta barauniyar hanya Business and Financial Times ta shajjira ruwan da ba amfani da takarda ya bunƙasa harajin rabin shekara da ya shigo na ƙasar mun leka jaridar Ghanaian Times wacce babban labarin ta yau shine gwamnati na binciken na harbi da ɗan sanda sun kai suka kallaka mutun bakwai da cewar ɗan fashi da makamai ne kuma ta kafa wani committee na mutun biyar kuma an ba su wa'adin wata daya su zakulo sanadin wannan kisa jarida tace wannan committee na mutun biyar wato an kaddamar da su domin su binciko dalilan da suka jawo wannan harbi da aka hakkashi mutun bakwai ana zargin su cewar ɗan fashi da makamai ne amma sun kwanta cikin jihar Ashanti committee dai ministan jihar Ashanti ne Mr. Simon Osaimensa ya kaddamar da ta a ranar Litini kuma ta hada da al'umma Krista da musulmi da kuma sashin bincike na ƙasa da mambobin majalisar hurda na jihar Ashanti da kuma wani alkali na babban kotu a nan ƙasar a matsayin chairman da wannan labarin muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanul Lamuktiyar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida muku tare yanzu karfe 3:25 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana ga kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi
Assalamu alaikum sashin Hausa na Birodi mai magana Muhammadu mai haraji shagari local government kula yake to Birodi ko sanin da sakon na ga Aminu waziri tambura dangane da canza shekar da ya yi zuwa jam'iyya ta PDP to bisa ga halin gaskiya Aminu waziri sai dai ka tashi tsaye saboda ka san dai sakwata su ba su san aikin komi wanda an kai ba su abinda suka so irin haka wada alukai in ya zo na tsiba kuɗi shi watsa musu nan aluki kuɗi watsa musu nan to kai ka turka da ƙauyuka ka wasa lakkawa aiki waɗanda ba su da hanya kai musu hanya su ma kana san shiga fanta sakwata kuma ka san ka karfi amma muddin ba haka kai ba in dai ka ce dai ka tafi wada ka ɗaukan nan gaskiya akwai matsala gare ka saboda haka ka kama aiki gadan-gadan ayyuka waɗanda ba su yi a dawo su a kawo su ga titi
ni ne Alhaji Ahmadu Maye sarkin mayun bakwai abin da ya bani mamaki da siyasar Najeriya har yanzu ne idon talakan Najeriya ya bude akwatin inci a siyasa ya gina Buhari shugaban ƙasarmu na Najeriya ya riga ya ba mu kuɗi amma kuma Allah ya kawo mana wuci ko kana koya ma mutum karatu wanda zai dauka daga wata 6 in za ka koya mishi mugunta wata 6 ya sani to mu mun riga mun dahu a hannun bu mun dahu da mutane suna zagin babangida yayi masa juyin mulki akan me yaji mulki kaza 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 yanzu ne talakan Najeriya ta fitar babangida ya kwace shi daga cikin wahal kana mulkin faran hula baka jin shawara da in ka zauna na kakin zamu shiga ina to babangida Allah zai gama da duniya lafiya kwankwaso na gaya ma mutane kwankwaso a duk inda na je ina wa'azin shi duk inda yake a zabe ni kwankwaso mai material kwankwaso bai da mugunta kwankwaso bai da cin amana to abin da ya faru a Najeriya in kwankwaso bai da gata bai da mutane zabe shi zuwa gidan shi amma ya bar PDP jam'iyyar da yake muna nan da Rabi Musa kwankwaso ba gudu ba da baya moto na da foton Buhari ne amma na bare duk inda na wuce sai Allah ya yunda na wuce ta an baka kudi na ce to kudin ma barin bare fosa ma a daina gane ko an bari ko bane ni ne Alhaji Ahmadu Maye sarkin mayan bakwai
labarai a takaice ne shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku
adadin barnar da wutan daji mafi muni ta yi a jihar California ya karu daga jiyar Laraba domin sama da gidaje 1000 ne suka kone kurmus yayin da wasu 200 suka samu illa yayin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kashe wutan a kusa da birnin Redding da ke kilomita 600 daga arewa maso gabashin birnin San Francisco gwamna Jerry Brown ya shaida wa manema labarai cewa zai aiki da dukkan wani abu da ake bukata domin samun nasarar kashe wannan wutar an halbe mutane 2 a babban birnin Zimbabwe jiya Laraba wannan ya faru ne a lokacin da jami'an tsaro suka yi arangama da masu zanga-zanga waɗanda ke bukata a gaggauta bayyana sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar biyu bayan wannan fadar ne rundunar 'yan sandan kasar ta buƙaci gudunmuwar soja da su taimaka domin a samar da zaman lafiya a harare fadan gwamnatin kasar
To madalla ga shekada haka ko Allah ya kawo mun karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye cike har da shirin sai bango ya tsage ni Jummai Ali kamin na madadin ladan Ibrahim a yau wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da kudu da dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya mu Daral Smith da ya riga masa anan ne sahabo Imam Ali zan da ta yi sallama da ku mu zama lafiya.